Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na Lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aishatu Sule ya dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin. Amin. Amin summa amin ya Allah.
Idan masu sauraro suna biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki a makon jiya mun dauko batun cutar kansa da ake kira daji ko sankara wanda a halin yanzu ta zama ruwan dare saboda yanayin cutar da yadda take kama sassan jikin bil'adama ga kuma wuyar magani cutar ta kansa a cewar hukumar lafiya ta duniya ita ce ta biyu da ke haddasa mace-mace a duniya wanda aka kiyasta akalla ta yi sanadiyar rasa rayukan mutane miliyan 9.6 ko kuma akalla 1 cikin 6 na mace-macen da aka yi a shekara ta 2018 to Dr. Mubarak Labaran Liman na kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhuba Malli dake Zaria a jihar Kaduna ya dauko mana bayani akan rabe-raben cutar sai lokaci ya ci mana yau zamu dora daga inda na tambaye shi ta yaya mutum zai gane abubuwan da ke damunsa cutar kansa ce.
Yau wato masha Allah wa ya isha wannan tambaya ce mai kyau. A wato akwai gwaje-gwaje daban-daban wanda ake iya yi a tabbatar da cewa wannan ciwo da kansa ne kuma kafin maybe na dan yi bayani zai kyau mu kira hankalin ko mu wayar da kan mai sauraro ko mai sauraron mu. Wato ita kanta kansa tana da mataki-mataki ciwon. Akwai kamar mataki na 1, akwai mataki na 2, akwai mataki na 3, na 4 har zuwa mataki na 5. To wannan matakan a kowane mataki ana iya ganewa akwai gwaji da ake iya yi na daban wanda zai iya nuna ya gano wannan cutar kansa. To amma idan mutum ya je kasashen mu nan masu tasowa da ba mu samu ci gaba. Yawancin gwaje-gwajen da ake iya yi a gane cewa cutar kansa ce to sai cutar nan ta kai kamar mataki na 3 na 4 ake iya ganin ta. Shi ne irin gwaje-gwaje akwai gwaje-gwaje kamar da ake iya yi na jini wanda za a dauki jini a duba akwai gwaje-gwaje da ake yi na hoto kamar x-ray da kuma su kamar MRI da radiography akwai kuma gwaje-gwaje da za a iya yi na za a dauki yanki ko bangare na inda yake yin ciwon a yanka wanda ake kira kamar biopsy za a je da shi ɗakin bincike a yi gwaje-gwaje a duba a gani menene yake cutowa wannan zai iya tabbatarwa cewa eh wannan abin cutar kansa ta shiga ko kuma cutar kansa ba ta shiga ba. To abin babban damuwa shi matuƙar cutar kansa ta kai wannan mataki na 3 ko na 4 to tana da wahalar magancewa. Abu ne mai matuƙar wahala iya maganinta ko kuma iya warkar da mutum daga cutar. To yawanci kuma a wannan wurin ne ake iya ganinta. Sai da a matakin farko da mataki na biyu yawanci ma shi mara lafiya bai sanin ba wani abu yana damun shi da wuya ya ji wani koratsaki ko wani damuwa ko sauransu kuma ko da ma ya ji wani abin nan ya je asibiti musamman a manyan kasashen masu tasowa ba mu da matakan bincike a wannan matakin na ɗaya da na biyu ran ce da take inta da wurin mu gane ta da wuri to wannan shi ne ma babban ummul abaisin da ya sa muka tafiya akan cewa mu a nan bangaren babban abin da ya fi mu mai da hankali akai shine za mu kiyaye kanmu daga kamuwa ma daga cutar gaba daya.
Gaskiya ne. To likita tsadar kayan ne ko kuwa ilimin mu ne bai kai nan ba ko ko ya abin yake ne da ba mu da wannan kayan gwaji na mataki na 1 na 2.
Wato abu ne gaskiya ya kashi wajen kashi da ake cewa 2 ko 3. Akwai gaskiya ba kawai tsadar ba ne kayan ba ne. Shi ko su ba kasashen da aka samu ci gaba. Suna da wannan challenge din na misali akwai rashin wayar da kai na jama'a na misali rashin tsari mai karfi na kiwon lafiya abu ne ke nake so mushi wanda idan akwai tsari mai karfi na kiwon lafiya wanda ko da yaushe mutum ya kan je asibiti ana mai gwaji kamar tsakanin lokaci zuwa lokaci
kamar wata-wata ko a cewar duk wata uku
ba wai dan bai da lafiya ba ko lafiyar shi kalau amma ana bibiyar lafiyar shi ana mai gwaje-gwaje daga lokaci zuwa lokaci to a wannan wayar da kan yana taimakawa a iya a ganin abin nan da wuri to amma tabbas kamar daga can tsadar kayayyakin iya da rashin kayayyakin yana da tasiri saboda misalin da ranmu tun da fi yi saurin fahimtuwa yawancin wannan tests da ake iya yi wanda za a iya gano ta wannan mataki na 1 da na 2 ana iya cin shi ne a kaman ɗakin bincike na irin a wanda ake kira biotechnology labs wanda su ne kamar irin ɗakunan binciken da ake yanzu na wannan cutar covid wannan corona da take ta'addaban mutane in suka duba lokacin da corona nan ta zo ai kusan yawanci ba mu da dakunan binciken ya tantance ta da gano ta an ta su kai a kai to kafin su dai
jama'a su taimaka da kuma gwamnati
yawa an dade ma akwai jahohi da ba su da shi kwata-kwata to irin wannan dakunan binciken ba mu da su gaskiya kuma ba mu da su inda ma ake da su zaki samu ba su wadata ba basu isa ba sai da tabbata yake da ake bukata dakunan binciken suna da tsada matuka kuma ba wai kawai injinan ba su kansu kayayyakin da za a dinga suwa na wanda ake amfani da su ya tafi da gidan kwanu za a amfani da su yawa a gobe a ƙara suwa suna da tsada matuka. To amma dai babban dai dalili shi ne rashin tsari na kiwon lafiya mai ƙarfi da ba mu da shi.
Da kuma rashin ilimin ai haka.
Wannan shi ne gaskiya babban dai dalili da rashin wayar da kai da sauransu. Amma akwai ƙwararru wanda ƙwararru ne sosai wanda sun yi fice ma a duniya akan wannan abubuwan da duk 'yan Najeriya ne kuma suna da ƙwarewa a wannan fannin sosai. Rashin kayan aikin dai shi ne babban kalubale.
Yanzu haka suna nan a Najeriya suna aiki koko suna kasar waje suna aiki? Ƙwararrun nan da
kuma a kasarin su zaki samu suna kasar wajen. Amma akwai tsirarru da yawa wanda abokan aikin mu ne wanda suna nan Najeriya kuma suna aiki suna kuma ba da daidai gwargwadon gudunmuwar su gaskiya. Da abin da yake nan a ƙasa.
Likita, idan an gano mutum yana dauke da wannan cuta, me kuma ya kamata a yi, wani mataki kuma za a dauka?
Eh to babban mataki kaman dai ga duk wani rashin lafiya shine da zarar Allah ya sa an gane mutum ko an yi bincike an samu ya cutar kansa to a maida hankali da wajen magani da shawarwari da su a likitoci da kuma masana kiwon lafiya rasu baya. Saboda ba shagushi magunguna suna da daki-daki akan maganar kula da cutar kansa. Akwai dakin magani, akwai kuma dakin shi kanshi tsarin rayuwa wanda ya kama da abinci da zamantakewa da tsafta da sauran da mutum dole zai maybe canja yadda yake yi don ya taimaka magungunan nashi su masa aiki da kuma samun sauki. To babban abu da mutum an gane yana da wannan cuta shine mai da hankali wajen bin shawarwarin masana kiwon lafiya da kuma shan magunguna a bisa ka'idar yadda aka tsara su. Magungunan cutar kansa suna da wahalar sha'ani, suna da ka'idoji masu tsauri wanda ba dama a kaushe wannan tsarin. Dole sai an bi tsarin hannu sau da baka ade ana so a samu nasara. Don Allah ya taimaka sai ki ga an samu waraka insha Allah.
Ya farashi fa, farashin maganin?
To a gaskiya farashin magungunan kula da cutar kansa suna da tsada matuƙa. A in suka duba ko a nan su kasashe ma da suka samu ci gaba. Ai cutar kansa tana da cutar da ta kowace tsadar kula da kuma magancewa. Yawanci ma za ki ga irin tsarin irin inshora na kiwon lafiya na wasu kasashe a nan kasashe waje za ki ga wasu masu sukan cire ta cewa ba ta cikin tsarin wani inshora don saboda tsadar magungunan da kuma maybe wahalar samu. To gaskiya abu ne masu matuƙar tsada kuma abu ne mai iya janyo damuwa ga ba wai shi mara lafiya ba ma har 'yan uwan shi. Saboda za ta iya janyo matuƙar ƙalubale ga tattalin arzikin shi mara lafiya da 'yan uwansa sai da tsadar irin magunguna. Kamar yanzu haka za ki samu allurai wanda za ki ga ana cewa sun kai 80,000 ko 40,000 50,000 allura guda ɗaya tun da abu ne wanda yake ya matuƙar ya ta'azzara sosai musamman a irin tattalin arzikin da muke cikin mu a nan Najeriya.
To likita, bari mu dawo kan abin da ke haddasawa. Ka ce dama akwai wani ɓangare da kaman wani abu ne kaman abinci ko matsala ko ta iska ko ta ruwa ko ta abinci da zai iya haddasa wannan cuta. To mu taɓo wannan kaman me da menene za su iya haddasa wannan cuta?
To Hajji Aisha, a makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da cutar kansa akan raba su ne kaman zuwa kashi guda uku ko huɗu.
To masu sauraro, a nan za mu kwana. Idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu ɗora. halin yanzu a madadin Dr. Mubarak Labaran Liman da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aisha Tusule. Ku kasance cikin koshin lafiya.
Sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya Sarkin baiwa